Hassan Amaryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaru assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau 15 ga watan Agusta. A bangaren rahotannin namu za a je yadda al'ummomi daban-daban a Najeriya ke ci gaba da yaba ma'aya zakinta akan irin matsin rayuwa da suke fama da shi sakamakon cire tallafin man fetur a kasar. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har da shirin 'yan ƙasa da hukuma tare da Mahmud Ibrahim Kwari za kuma aje shirin jaridun Nijar amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labarin duniya.
To assalamu alaikum masu sauraro da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Masu taya alkali yanke hukunci a jihar Georgia ta nan Amurka sun tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump da wasu mutane 18 da laifin yunkurin sauya zaben shekara ta 2020 wanda ya fadi. Tuhumce-tuhumcen 13 da aka yi ma Trump kamar yadda aka bayyana da daren jiya Litini sun hada da zamba, saba ma rantsuwar da yayi na kama aiki, hada baki don aikata rashin gaskiya da gabatar da takardun ƙarya da dai sauran laifuka. Daga cikin waɗanda ake tuhumar Trump tare da wato ake tuhumar Trump da su har da tsohon shugaban ma'aikata na fadar White House Mark Meadows da lauyan Trump Rudy Giuliani da wani tsohon jami'in ma'aikatar shari'ar Amurka Jeffrey Clark. Kwamitin yaƙin neman zaben tsohon shugaban na Amurka bai dai yi wata-wata ba wajen fitar da takardar martani inda yake zargin ita alƙalin ƙaramar hukumar Fulton Fannie Williams da zama yar koren siyasa da kuma tsara binciken na Trump ya zo daidai da lokacin da zai yi tasiri wajen karkata al'amuran yaƙin neman zaben shekara ta 2024 da kuma ganin an kasara tuntunkau da Trump din yayi ma sauran 'yan takara. Bayan da ranar Lahadi shugabannin juyin mulkin jamhuriyar Nijar suka ce za su gurfanar da hambararren shugaban Nijar Muhammadu Bazoum gaban shari'a akan abin da suka kira gagarumin laifin cin amanar ƙasa da kuma yin zagon ƙasa ga tsaron ƙasar an fara mai da martani. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shugabannin ƙasashen yammacin Afirka sun yi tir da wannan matakin. Suna masu kiran hakan wata alamar da ke daɗa nuna cewa jagororin juyin mulkin sojin ba su da niyyar rabin tafarkin wato lumana wajen warware wannan rikicin. Wannan abu ne mai tayar da hankali muraran. A cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric ya ƙara da cewa har yanzu muna cikin matuƙar damuwa da halin da ake ciki da kuma lafiya da tsaron tsohon shugaban ƙasa da iyalinsa. Sannan kuma muna kiran da a gaggauta sakinsa ba tare da wani sharaɗi ba, kuma lallai a sake mai da shi kan muƙaminsa na shugaban ƙasa. Ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta bayyana kaɗuwar ta jiya Litini bayan da ta ji abin da sojojin suka yi juyin mulki ke shirin yi ma shugaban na Nijar wanda aka zaɓa a demokaradiyyance. Ƙasar Romania na shirin ruɓanya yawan hatsin ƙasar Ukraine da ake jigila zuwa babbar gaɓarta da ke Constanta a tekun Bahar Aswad zuwa tan miliyan 4 cikin 'yan watanni masu zuwa, musamman ma waɗanda za a bude su ta kogin Dunebe, a cewar ministan sufurin ƙasar Soprin Genenev. Ukraine na ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi samar da hatsi a duniya, gashi kuma Rasha ta yi ta kai hare-hare kan madafun albarkatun wato gonanta da tasoshin jiragen ruwanta bayan da ta ƙi amincewa da tsawaita yarjejeniyar tsawon shekara ɗaya wadda a ƙarƙashinta aka tanaji wata 'yar mashigar ruwa ta jigilar hatsi wadda Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar Turkiya suka taimaka aka cimma. Hare-haren sun rutsa da tasoshin jirgin ruwa da ke Reni da Ismail kafin Rasha ta janye daga yarjejeniyar da ta kafa mashigar jigila wajen rubuki ɗaya daga wato na hatsin da Ukraine ke fitarwa zuwa wato kasuwannin duniya ta soshin na Danube ne ake bi da su. Akan loda kayan hatsin ne daga waɗannan tasoshin jirgin ruwa a yi jigilar su a cikin yankin ruwan ƙasar Romania wadda mamba ce ta NATO da kuma ƙungiyar tarayyar Turai EU, sannan a sake shirya su a tashar Constanta ta ƙasar Romania ɗin da ke gabar tekun Bahar Aswad, inda daga nan kuma ake kaiwa sauran wurare. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu wanda zai kai mu Najeriya, inda za a je da wasu al'ummomi a Najeriya ke cigaba da ɗanɗana koɗarsu da ji a jika sakamakon cire tallafin mai da gwamnatin ƙasar ta yi. Ga dai wakilin mu Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton.
Najeriya na jinsin mutane fiye da miliyan 200 wanda suka hada da mata da maza da kuma ƙananan yara, har ma da waɗanda Allah ya jarabta da ƙasa ya sai sun roka ko kuma sai sun yi bara sannan su samu abin da sa a bakin su laki. Amma sakamakon wannan hali da aka shiga na kuncin rayuwa, a yi cewa waɗannan mutane suna iya kaiwa fiye da miliyan 200. Tun da ranar da aka nazar da shugaba Bola Ahmed Tinubu da ke bayaninsa na karɓar ragaban mulkin, ya bayyana cewa yarin ya cire tallafin man fetur a ƙasa da kuma hakan ya jefa mutane cikin liga kani gayi, ganin cewa wannan tallafi yana taimakawa al'umma. Wanda shike shugaban ya yi zargin cewa wasu kaliyan ne suke amfana da kudin wannan tallafin mafetir din, wannan ba da jimma ba za a ga amfanin wannan cire tallafin. Har ma ya kira irin dimbin biliyoyin da ake tarawa sakamakon cire wannan tallafin mafetir din, ko ma menene ne? Yan Najeriya da dama sun fada cikin wani halin akuba na ganin cewa kusan kudaden komai ya rabanya tun da aka bayyana cire tallafin mu wannan man fetur din. An dai samu hawa-hawan tashin farashin man fetur din a sau biyu a Najeriya, da kuma ake tsammani abin na kokarin ci gaba ko da shike ya danganta ne daga shaha zuwa a jiha. Yanzu haka a jihar Borno akan sai da farashin man fetur din akan kowane lita 630 ko kuma 637 saban 617 da ake sara a wasu jihohin. Wannan ne yana daga cikin manyan kalubale da 'yan Najeriya ke fuskanta. Idan aka duba ɗayan ɓangaren kuma fannin abinci, a iya cewa ya tashin koren zabe don ko a yanzu hakan akan sai da buhun masara daga 70,000 zuwa sama, a gaba buhun shinkafa ya tashi daga 60,000 zuwa sama. Haka dai launin wasu abincin ke rabanya sau biyu zuwa uku a tarayyar Najeriya, da kuma wahalhalun kuɗin moza da ake ci gaba da fama da shi, wasu da cewa wasu rungumin tafiya da kafa. A iya cewa wannan hali da aka shiga ya jefa mutane cikin halin ha'ula'i. Gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta yi bayanin mutanen da suke amfana a baya da kuɗin wannan tallafin man fetur ba, kuma bata ambaci ko sunan su wane ne ba, kuma babu makanan hukuntawa. A iya cewa sun ci banza kenan, ko kuma wasu ne shafaffu da mai a gwamnatin tarayyar da ba a so a bayyana ko su wane. A dokance dai ya kamata gwamnati ta fito ta gaya wa mutane ko su wane ne suke amfana da wannan kuɗin tallafi da aka tsaida tun da farko, kuma a gaisu gaban kuriya don shari'a ta yi halinta. Amma hakan bai sabu ba, sai dai kawai na wannan hawa-hawan kuɗin man fetur da ake fama da shi a ƙasar, da kuma ake jita-jitan cewa ana shirin ƙarin kuɗin man fetur din, don aka siyo wannan man fetur din ne da kudaden kasashen ƙetare. Kuma kusan kowane wayewan garin Allah ta'ala kudaden ƙetare na ƙara daraja ne, yayin da kudaden Najeriya ke ci gaba da fuskantar faduwar darajar naira. Wannan tsadar man fetur din ne ya sa wasu ma'aikatu rage wa ma'aikatansu sannakun zuwa aikin cikin mako, da suna rage wahalhalun man fetur da ake fama da shi a ƙasar. To sai dai a yi dawowa da tallafin wannan man fetur din shi ne mafi ala, ganin cewa irin wahalhalu da dumbin jama'a suka faɗa su suka fi yawa, kuma ko ba komi ai gwamnati na iya damke duk wanda yake da hannu wajen hantame wannan tallafin man fetur din da aka ce. To wai shin me Najeriya ke cewa ne kan wannan hali da aka shiga a yanzu haka?
A batun cire tallafin man fetur babu wani amfano da ya haifar, saboda mutane suna shan wahala, da kayan abinci ya karu, kudin mai kullum hauhawa yake. Babu wani amfano da cire tallafin man fetur wannan ya kawo. Mun zabe shi saboda kyautata mana, ya zama mana jagora kuma. Amma ya ga cire tallafin man fetur nan, ya kamata ce dai kawai an dawo da shi.
Ya kamata gwamnati ta dawo da wannan tallafin saboda a samu sauƙin rayuwa. Mutane suna fuskantar matsalolin rayuwa sosai. Gwamnati ta duba lamarin nan da idon rahama, ta ji tosayen talakawanta.
Wasu ƴan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da hawa-hawan kayayyakin abinci da kuma tsadar man fetur da haifar da wannan hawa-hawan kayayyakin abinci a ƙasar. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda biyu, yanzu kuma ga Ibrahim ya zo da kashi na biyu na labaran duniya.
To Hawa, kusan watanni 13 bayan da koko 18 dai bayan da ta kaddamar da mamaye Ukraine, gwamnatin Russia ta fuskanci matsanancin kalubalen tattalin arziki ta yadda darajar takardar kudin kasar ruble ta rikito a kasuwannin duniya. Jiya Litinin, darajar ruble ta ci gaba da faduwa ƙasa da dalar Amurka da sauransu, ta yadda babban bankin Russia ya yi kira wani taron gaggawa da za a yi yau Talata ganin dala ta ma zarce ruble 100, wato faduwar wajen kashi 30 cikin 100 tun farkon wannan shekarar. Russia ta kuma bayyana cewa balance din asusun bankin kasar, wanda ke da nasaba da darajar kaya da hidimomin ciki da na waje, ta fadi zuwa dala biliyan 5.6 cikin kwata ta biyu a wannan shekarar, kwatankwacin kashi 93 cikin 100 a tsawon shekara guda. Gobarar dajin Amurka din nan, wadda ta laƙume rayuka wajen 100 a Hawaii, na ɗaya daga cikin bala'o'in gobara mafiya muni a ilahirin tsawon ƙarni na 21. A lokutan baya an samu wasu munanan gobara a duniya a wani al'amari da aka yi wa lakabi da Black Saturday a jihar Victoria ta ƙasar Australia. Mutane wajen 173 sun mutu a wani gobarar ko kuwa ta gobarar daji mafi muni ta ranar 7 ga watan Fabrairun shekara ta 2009. Wutar ta kona wasu garuruwa kurmus da kuma da wato da ya hada da gidajen iyalai wajen sama da 1,000 da kuma wani karin 1,000 din. A gobarar daji mafi muni da aka taba yi a kasar Girka, mutane 103 ne suka mutu lokacin da wutar ta bi kan gidaje da motoci a garin Mati dake gabar ruwa daura da birnin Athens a watan Yuli na shekara ta 2018, inda babu abin da wutar ta bari sai kunanun kadarori. Akasarin mamatar wutar ta riske su ne sanadiyar makalewar da suka yi a lokacin da suka shiga motocin wato don su tsere da rayukansu saboda cunkoson ababen hawa yayin da suke kokarin tserewar. Wasu kuma sun mutu ne cikin ruwa lokacin da suke tserewa ta kogi.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanta mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, masu yaro kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa. Na ke ni kullum na je ziyarar gurin yan uwa to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
yan kasa da hukuma
mulkin kai ba kan kai ne ba ba ni ke kafa a shi dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba
Masarai assalamu alaikum barka da saduwa da ku cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar
hanya ce wanda take taimakawa wajen fito da amfanin gona da dabbobi da abubuwa na more rayuwa da kuma amfanin talaka
mutum mulkin shagari abun da kawo yau zabe muke yi ba kadan ba wannan hanyar hanyar lurin din nan ga kurinmu yana cinye mana mutane a kowane shekara mun buga abun ya gagara a taimaka mana da wannan wulin mu
lokacin isa ya guda an turo committee musamman ta zo bakin kwarin nan ta auna mana kwari ta mana albishir amma duka a banza
korafin wasu al'ummomi kenan a yankin masarautar mai sauta jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya a dakace mu
har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji koke na sasamura
madalla masarare hanyoyin mota domin zirga-zirgar jama'a na ci gaba da kasancewa guda cikin manyan kalubale ga mazauna yankunan karkara da birane a galibin kasashe masu tasowa musamman a nahiyar Afirka batun samar da nagartattun hanyoyin mota da sauran ababen hawa domin tabbatar da tsarin sufuri mai inganci a birane da yankunan karkara a sassan duniya na cikin kudurorin nan guda 17 na tabbatar da ci gaba mai dorewa da kasashen duniya suka sanya wa hannu a ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya fiye da shekaru 20 kenan bayan komawa tafarkin demokradiyya babu katsewa a Najeriya al'ummar kasar musamman mazauna karkara na fuskantar kalubalen hanyoyin mota al'amarin da ke haifar da koma baya wajen al'amuran su na rayuwar yau da kullum musamman sha'anin kasuwanci da zamantakewa yanzu aka dai al'ummomin garuruwan Fawari da Ajili da Nasarawan Mangari da Beti Kalkidi da Waliya da kuma Gabdori dukkaninsu a yankin gabashin masarautar mai sauta jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya ne ke kokawa akan kalubalen hanyoyi da suke fama da shi tsawon shekara da shekaru
sunana honorable Buba Malajar Mari kuma secretary na municipal government to a gashin gaskiya ita wannan hanya ce mai tarihi wanda ta taso daga Misau ta linkin zuwa Maldumba Shelon har ta wuce Basirka a Goram local government Jigawa state kuma hanya ce wadda ta kunshi garuruwa da dama a kan hanyar da gefen hanyar hanya ce wanda take taimakawa wajen fito da amfanin gona da dabbobi da abubuwa na more rayuwa da kuma amfanin talaka a samu babban gada a wajen wanda irin kananan kulbatoci da ake yi ba za su dakar musubi da ruwan da yake fitowa daga Maldumba garfin ruwan yakan fito ne ta wannan hanyar yana yanke hanyar yanzu a ce an samu gwamnati ta shigo da karfin ta an zo an yi babban gada wanda shi wannan babban gadan duk karfin ruwan in yazo ya samu ya wuce ba zai yanke gadan ba kuma a samu ai hanyar a dauko ta daga bakin babban hanyar Kano daga Misau can cikin garin Misau ta zo ta wuce a yi ta kwalta mai kyau da inganci to wannan zai taimaka wa mutanen karkaran wajen da kuma yankin wajen da can ma itare mutanen da suke fitowa daga Maldumba Shelon su zo su wuce zuwa Misau saboda a samu sauƙin gudanar da rayuwa na harkar tafiye-tafiye da fatan kuma muna roƙo a ƙarƙashin wannan gwamnati mai adalci ta Sanata Bala Muhammad Abdulkadir Ɗauren Bauchi da kuma goyon baya da haɗin kai da jagoranci na shi wannan ɗan majalisar namu zaɓaɓɓe honorable Alhaji Mai Kuɗiyaya za su iya taimakawa a sa ƙarfi da ƙarfe a zo a yi mana wannan hanya saboda kun ga irin halin da muke ciki yanzu.
Sunana Muhammadu Sokiji mun yi murna da su gubdori kun ga da yadda hanyoyinmu suke. Kuma mun daɗe muna tasa daban-daban a mulkin izayi guda kaman an yi kaman ba a yi ba har yanzu muna nan muna ta bugawa da mutum mulkin shagari abun da kawo yau zaɓe muke yi ba kaɗan ba wannan hanyar lumin din nan ga kurinmu yana cinye mana mutane a kowane shekara mun buga abun ya gagara Allah kuma muna fata Allah taimake mu a taimaka mana da wannan wurin mu mun riga abu ya riga ya lalace
lokacin Isa ya guda an turo kwamiti musamman ta zo bakin kwarin nan ta auna mana kwari ta mana albishir amma duka a banza
duka a banza fatan wannan hanya ta hanyar ajili gugulin su gargawa tana ci mana tuwo a kwarya wadda muna roƙan Allah subhanahu wataala gwamnati da take kukan mu wannan hanya Allah ya bata ikon tausaya mana al'umman mu amana don in har ruwa yazo ta kai mu wasu sun zaga ta fatar su suke komawa garuruwan su wasu kuma sai sun kwana a cikin garin mu sau to shi wannan dan majalisa namu honorable Ahmad mai kudiya ya wadda kulbet daga cikin garin mu sau zuwa ajili da gargawa yayi kusan yankewa wadda mashin ne kawai zai iya wucewa yayi kokari sai dan kawo gudumawan sa wadda mutane sun yi ta masa addu'a to muna kokarin masa addu'an cewa Allah ya saka masa da alkhairi kuma muna fatan Allah sa ya kai kukan nan ga wanda abun ya dace Allah ya ba su ikon tausaya ma al'umman karamar wadda arziki da yake wannan yanki na gabar ajili gugulin wannan hanya da yake shigowa garin Misau gaskiya ba karamin arziki bane
to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da dan majalisar dokokin jihar ta Bauchi ne wakiltar yankin Misau ke fadi
duka da an so shi ya inganta kasa da karar da wadansunta za su yi sha'awa su ziyar seta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage
masu ware wani bincike da wakilinmu a Bauchi ya gudanar ya nuna waɗannan al'ummomi na fama da wannan kalubale na sha'anin sufuri a yankunan su tun zamanin mulkin gwamnatin marigayi ta Tare Ali wanda shine gwamnan farhula na farko a jihar ta Bauchi honorable Amir mai kudi a haya shine dan majalisar dokokin jihar ta Bauchi mai kiltar mazabar Misau ya ce a yanzu yana daukar matakai domin ganin cewa an share waɗannan dimbin al'ummomi na sa hawayen su
duka wasu guda hudu muke da su a cikin constituency kana magana hanyoyi ne ni dai da sani akwai hanyoyi manya guda uku wanda ya damu cikin constituency babban su ita ce wanda hanyar ajiye wanda akwai dan aikin agaji da muka yi a hanyar don baya kusa yanke hanyar akwai hanya kuma na beti akwai hanya kuma na kwaftar wanda a wani ƙauye da ita gudure da hanyar ta jima tana ba da mutane wahala kusan kowane shekara da wani ta sosai an mutu wannan hanya zai magana hanyoyi ne bayan nan sun fi damu inda su a cikin gari mai sauƙin ba kuma wajen guda uku akwai afawari akwai sabuwar nasarawa na mangari akwai kuma hanyar ta are wannan da ulasin daga wata board ta zuwa masallaci idi wifers ne hanya ana kallon abin da wasa da wasa shi kai da biyu da su ne ina da yanke ta yanke ba da ta kuma zan gargo da duk cewa wata na daya da garin da mu mai iyayen da zan yi ta bin suke rama su ka sa mu kasa da duwa da su da zan yi daga dai salvation hanya kuma zan bi ko bar mota da ni biya abun duk da aka zana min gana hanyoyi ne wallahi da zan akwai wanda ni a zaman nan mu je san zan yi amma akwai wanda ai hankalin ba zai baya fi karfin nan to irin wannan wanda ya fi karfin nawa cikin ramar Allah ni zai mu janisa zan so ne dan kukuta a farin shekarar na farko da biyun nan in ga cewa lalle a cikin budget da za a yi inda shi physical infrastructure development wannan hanya da ni sa muku yanzu na yi kokari na cusa su da na san da zai cusa su a cikin kundin yin aiki budget kenan don abokin gwamnati baya yiwuwa matuƙar ba a cikin budget da ke ba a da zan cost idan gwargwado ganin kokari nani an da sun na corporation ne wani yan majalisa ga cewa wannan ya dame ko yanzu ka je ka ga gidan zaka ma ki ma aya mutan suke zanna wannan gurin
honorable Ahmad mai kudi kenan wakilin Misau a majalisar dokokin jihar Bauchi ta Arewa maso gabashin Najeriya masore kashin shirin ɗan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka
to madalla yanzu kuma sai sharhin jaridu daga Jamhuriyar Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa ambaliyar ruwa ta haddasa mutuwar mutane 8 a jihar Tawa sakamakon ruwan saman da aka tafka kamar da bakin kwarya a garuruwa da dama. Jaridar ta ce mutane kusan 2000 ne suka rasa mahallansu sakamakon wannan al'amari, abinda ya sa hukumomin jihar suka shiga zagaye don jajantawa iyalan mutanen da abin ya rutsa da su. Jaridar Le Horizon na cewa masu kirkirar labaran ƙarya da suka kafa masana'antu a ƙasashen Mali da Burkina Faso bayan juyin mulkin da aka fuskanta a waɗannan ƙasashe sun yi nasarar faɗaɗa harkokinsu zuwa jamhuriyar Niger a washegarin juyin mulkin da aka yi a ƙasar. Jaridar ta ce abubuwan da suka wakana a waɗannan ƙasashe biyu inda wasu ke amfani da kafafen sada zumunta don baza jita-jita da yaɗa aƙidar nuna ƙiyayya a tsakanin jama'a irinsu ne saka ke wakana a 'yan kwanakin nan a Niger. Jaridar murya La Voix du Niger ta ce shin ina makomar manyan ayyukan gine-ginen da gwamnatin Mohamed Bazoum ta kaddamar a watannin baya? Ba tantama juyin mulkin da aka fuskanta a kasar abu ne da ka iya shafar ayyukan ginin madatsar ruwan kan daji da na babbar asibitin soja ta birnin Yamai da sabuwar shiyar kamfanoni da masana'antu da ya kamata a gina a kan hanyar Doso. Jari ta ce sama da miliyan 20,000 na sefa ne kasar Jamus ta kuduri aniyar kashewa domin gina asibitin sojoji. Sai dai sabon yanayin siyasar da aka shiga a Niger ya sa aka fara tunanin ɗauke aikin zuwa jamhuriyar Benin kamar yadda manyan ayyuka da dama suka tsaya cik sakamakon juyin mulki. Makarkare da jaridar Ayr Info wacce yake cewa ɗaya daga cikin kusoshin da suka assasa jam'iyyar PNDS tarayya ya gargaɗi tsohon shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu ya dubi halin da hambararren shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ke ciki don kada abin da ya faru da marigayi Thomas Sankara ya same shi. Mutunan mai suna Ali Seku Maina a wasikar da ya rubuta wa Isu Muhammadu ya bayyana masa cewa 'yan Nijar da dama na zargin sa da hannu a abubuwan da ke faruwa a yanzu haka a wannan ƙasa, kuma ya tunatar da shi irin rawar da Mohamed Bazoum ya taka har ya kai matsayin da ya kai. Saboda haka bai kamata ba a yi burusu da yanayin da hambararren shugaban ke ciki, alhali zai iya yin wani abin da ke zama mafitar rikicin siyasar da ya sarki bayan juyin mulkin na 26 ga watan Yuli. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato takaitaccen labarai.
To a takaicen, masu taya alkali yanke hukunci a jihar Georgia ta nan Amurka sun tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump da wasu mutane 18 da laifin yunkurin sauya zaben shekara ta 2020 wanda ya fadi. Tuhumce-tuhumcen 13 da aka yi ma Trump kamar yadda aka bayyana da daren jiya Litinin sun hada da zamba da saba ma rantsuwar kama aiki da yi da hada baki don aikata rashin gaskiya da gabatar da takardun ƙarya da dai sauran laifuka. Bayan da ranar Lahadi shugabannin juyin mulkin jamhuriyar Niger suka ce za su gurfanar da hambararren shugaban Niger Muhammadu Bazoum gaban shari'a akan abin da suka kira gagarumin laifin cin amanar ƙasa da kuma yin zagon ƙasa ga tsaron ƙasar, an fara mai da martani Amurka da Majalisar Dinkin Duniya da kuma shugabannin ƙasashen yammacin Afirka sun yi tar da wannan matakin, suna masu kiran hakan wata alamar da ke dada nuna cewa jagororin juyin mulkin soji wato ba su da niyyar bin tafarkin lalama wajen warware wannan rigimar.
Jama'a taro a nan kuma muka kaga ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin maɗauke da wani sabon shiri. Yanzu kuma baki da madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labaran duniya. Sai injiniyan namu na yanzu da wanda ya ba da umarni. Baki da madadin su Hawwa Sharifi, muku fatan alheri da fatan za a yi ni lafiya. Sai anjima.